daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 60-25 da kuma 16 a birnin Yamai dake jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad Dalol FM da kuma niyya dake birnin Kwanni sannan masu sauraronmu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi baya ga haka a kodi yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Babulle muka sake dawowa a daidai wannan lokaci inda za ku ji cewa masana a nan Amurka na ta fashin baki kan rikicin siyasar kasar Venezuela tun bayan da rautanni suka nuna cewa wato Russia ta fara aikawa da dakarunta zuwa kasar muna dauke da karin bayani baya ga haka muna tafi da shirin da rashin tai wanda Mahmud Ibrahim Kori zai gabatar sannan muna kuma tafi da sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya da ma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana to amma bari mu fara da shan labaran duniya
Assalamu alaikum barkanmu da hanci. Jami'ar shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ta gamu da koma bayan mutuka ta wajen rasa muhimman birane a fadin kasar a zaben kananan hukumomi da aka yi jiya Lahadi. Ayin da ita kuma babbar jami'ar adawa ta kama hanyar lashe zaben Ankara babban birnin kasar. A Istanbul ba a bayyana sakamakon zaben ba saboda ana kankan wanda ƴan adawa suke zargin an yi magudi. Erdogan ya yi magana da ƴan jaridu a Istanbul inda ya amsa cewa jam'iyyarsu ta AKP ta gamu da koma baya sosai sannan ya sha alwashin koyon darasi daga zaben da aka yi. Ya ce mun samu nasarori mun kuma garashi. Erdogan ya yi alkawari zai gabatar da wasu matakai don bunƙasa tattalin arzikin ƙasar wanda ya kusa durƙushewa. A jiya Lahadi, gwamnatin Trump ta buƙaci Mexico da wasu ƙasashe uku na tsakiyar nahiyar Amurka da suka hana kwararowar dubban bakin haure da ke dosa Amurka. Tana mai nuni da cewa hatta tsohon sakataren harkokin cikin gida a gwamnatin shugaba Barack Obama da ta shuɗe ya amince akwai matsalar bakin haure a iyaka Amurka da ke kudu. Muna buƙatar taimakonku, abinda muƙaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House Mike Mulvaney ya faɗawa Mexico, Guatemala, Honduras da kuma El Salvador kenan a wata hira da ya yi a gidan talabijin na ABC News. Ya ce ya kamata Mexico ta daɗa inganta tsaron kan iyakarta da Guatemala da ke sashen kudu don ta hana baƙin haure da suke tafiya zuwa arewa su shigo Mexico zuwa Amurka da kuma cewa ƙasashe uku na tsakiyar nahiyar Amurka buƙatar hana 'yan gudun hijira barin ƙasashen nasu. Ya bar kofa a buɗe da yiwuwar cewa shugaba Donald Trump zai rufe kan iyaka Amurka tare da Mexico a cikin kwanaki masu zuwa, kamar yadda ya ce yana da niyyar yanke kusan dala miliyan 500 a taimakon da Amurka take bai wa ƙasashen uku na Northern Triangle. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Wani ɗan wasan barkwanci kuma wanda ba shi da gogewa ta siyasa, Vladimir Zelensky, shi ne a kan gaba wajen samun ƙuri'a sama da shugaba Petro Poroshenko mai ci a zagayen farko na zaben shugaban ƙasar Ukraine bisa ga sakamakon zaɓe da aka yi jiya Lahadi, wanda zai sa 'yan takara biyu da suke kan gaba su je zagaye na biyu a zaben. Zelensky ɗan wasan barkwanci wanda yake fitowa a wani matsayin shugaban ƙasa a wani shirin bandariya na talabijin an yi hasashen zai lashe kashi 30.4 cikin 100 na ƙuri'un zai kayar da Poroshenko cikin sauki wanda yake kan karagar mulki tun shekarar 2014 da ya samu kashi 17.8 cikin 100 a cewar wani rahoto da hukumar zaben ƙasar ta fitar a jiya Lahadi da ƙarfe 6 na yamma. Idan ba a samu wani ɗan takara da ya lashe fiye da rabin ƙuri'un da aka jefa ba, za a sake zaben a zagaye na biyu wanda za a yi ranar 21 ga watan Afrilu. Tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden, wanda zai iya zama ɗan takarar Democrat da zai kalubalanci shugaba Donald Trump a shekarar 2020, jiya Lahadi ya musanta cewa ya yi abin da bai dace ba a wani zargi da yake fuskanta daga wata 'yar majalisa daga jihar Nevada, cewa ya taɓa kafaɗarta da kuma sumbatarta a gashi a wajen wani gangamin yakin neman zaɓe a shekarar 2014. Lucy Flores, tsohuwar 'yar takarar mataimakin gwamna na musamman a jihar Nevada da ke yammacin Amurka, ta tuna abin da ya faru a gidan talabijin na CNN, tana cewa kawai ba zato ba tsammani, kuma ba tare da sani ko ta ina ya bullo ba, sai kawai na ji Joe Biden na dora hannunsa a kafaɗata. Ya daɗa matsowa kusa da ni daga ta baya bayan ya jingina, ya sunsuna gashina, kuma sannan ya sumbaci tsakiyar kaina a hankali. Ta kira wannan al'amari abun kaduwa sosai, ta kuma ƙara da cewa ba za ka yi tsammanin irin wannan kusanci daga mai ƙarfin mulki ba, ko wani wanda baka da wata alaka da shi ko wace iri, da zai taɓa ka kuma ka ji kuma zai zama ya kusance ka cikin irin wannan yanayi.
Muhammad Hafiz Baballe ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Rikicin siyasar kasar Venezuela na daukan wani sabon salo, bayan da rahotanni suka nuna cewa a makon da ya gabata Rasha ta tura wasu jiragen yakin ta biyu inda suka sauka a kusa da Caracas, babban birnin kasar. Yanzu haka dai cin da Rasha na nuna goyon bayan su ne ga shugaba Nicolas Maduro, yayin da Amurka da wasu kasashe 50 ke goyon bayan Juan Guaido da ke bangaren 'yan adawa. Dangane da haka, na tambayi Dr. Nasir Damowa, wani mazaunin jihar Florida da ke bibiyan wannan lamari, yadda ke kallon rikicin kasar ta Venezuela.
Ni a gani na wannan rikici na Venezuela yana da nasaba ko kuma yana yanayi da na nuna kokarin samun fada'aji a cikin duniya, wanda kasashen da suka ci gaba suka saba yi, kamar wanda suke ce ma Cold War din nan.
Ya karcace baka kenan.
To kaga kowace ƙasa yanzu ƙasashen da aka nazo ci gaba da suke da ƙarfi a duniya yanzu, kamar China da Russia da kuma America, kowane su yana son ya nuna gabata wajen faɗa aji a cikin abin nan duniya na duniya. Ka san shi wannan shugaban Venezuela na yanzu, wato Nicolas Maduro, ra'ayin shi kamar na kominsanci ne, kuma kaga da Russia da China su wannan irin tsarin mulkin shi ke ba su shine kasashen su suke, don haka kaga yana da nasaba da kuma wannan. Sannan abu na biyu, in ka lura ita kasar Venezuela, ka san tana ta kowace kasa a duniya ma'adanai na gurbataccen mai, wato crude oil kenan, duk a duniya ba wanda kasar da take da arzikin abin nan. Ka san shi gurbataccen mai wani abu ne wanda yake yana da abin nan sosai ga kasashe saboda samun makamashi.
Shi shugaban Amurkan Donald Trump a makon da ya gabata aka tambaye shi shin ko akwai yiwuwar Amurka ma ta tura ita ma dakarunta, sai ya ce zaɓi yana nan, za su yi amfani da kowane irin zaɓi. Kana ga akwai yiwuwar kenan watakila su ma su bi sahun rashin su tura dakarunsu?
Yana yiwuwa, saboda kaga yanzu abin kamar da nace ma, wato kokarin ne ko ta kasa kokarin take ta nuna karfinta a duniya. To idan su America suka bari Rasha da China suka shiga gaba ga wannan, tunda kaga ba wai wani China ba suka bari hasali ma har suna musantawa akan wannan abun cewa ya faru. To idan suka bari wannan abu ya ci gaba, China da Rasha suka yi ƙarfi sosai a wannan yankin, to kaga ba za su samu ba ta faɗa a wannan yankin, kuma ba zai yi kyau ga gare su. To yakan yiwu su tura nasu sojoji, amma ba tare da an yi shi yadda zai kasance kamar yana iya kawo confrontation.
Wato su yi fito na fito.
Su yi fito na fito. Za su tura, amma kaga za a yi ƙoƙari a hana wannan, saboda gudun kada abin ya wuce yadda ake zaton shi, kuma zai kasance a samu ɓarkewa na yaƙi tsakanin waɗannan mayan kasashe.
Dr. Nasir Danmo kenan wani mazaunin jihar Florida a nan Amurka. To kafin mu je ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka.
Ai mawadaci ne kace a sannu sannu zaka je ai gaskiya ne sauki kake ta yi wai ina zaka je ne kafa ka manta shi da zawo aiki shekan ne idan kai tunani ai shekara ma kwana ne sannan yau da gobe dukkan ni shi na Allah ne komai kake so iya hakuri zai zo lokaci ne akwai a tashi wata ranka kwane sarki ne waje yace duk tawawa da gaciyawa ne mazalura da harshen ka alƙali zance ne kafa ka manta kowa a gidan su sarki ne naji an ce tuwon girma
kuma la yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Amma babu sa shakan ke ba kana babu sa shakan ke ba kuɗi a fashe ba hanya mai kyau.
Masurare assalamu alaikum. Shirin na wannan makon zai yi tsokaci ne dangane da tasirin manufar gwamnatin tarayyar Najeriya ta haramta shigo da kayayyaki cikin kasar ta kan iyakokin kasa akan ɗan kasuwar jamhuriyar Niger, yayin da a hannu guda kuma ɗan kasuwar Kano ke kokawa game da mamayen da baki suka yi wa kasuwancin Kano. Sunana Mahmud Ibrahim Kari. Madalla, tun kimanin shekaru hudu da suka shuɗe ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta bulo da wani tsari ko manufar shige da fitan kayayyaki ta kan iyakokin kasar na ƙasa. Hakan dai yana da nasaba da yunkurin da gwamnatin tace tana yi ne na daƙile fasaforin kayayyaki da 'yan kasuwa ke yi daga ƙetare zuwa cikin Najeriya, alamar da ke haifar da asarar kuɗaɗe maƙudai na shiga ga alalitar gwamnatin. Ta wancan lokaci 'yan kasuwancin arewacin Najeriya waɗanda su wannan al'amari ya fi shafa suka ringa kokawa game da wannan mataki, tare da kira ga ita kanta gwamnatin ta sassauta wannan tsari la'akari da tsananinsa akan harkokin hadadar kasuwanci su da cinikayya. To kome 'yan kasuwar jamhuriyar Nijar ke faɗi game da wannan tsari na gwamnatin tarayyar Najeriya? A hirarsu da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Yamai, Sule Mumuni Barma, shugaban kungiyar 'yan kasuwa masu shiga da fitar da kayayyaki zuwa ƙetare ta jamhuriyar Nijar, Alhaji Yakubu Dan Maradi ya ce.
Wato transit shi abu ne wanda ya halatta a cikin tsarin aikin duwan kuma tsakanin ƙasa da ƙasa, ya halatta a yi transit, ya gane ku? To amma ƙasa in ta ce za ta dogara da transit, to za ta samu matsala, saboda ita ba za ta bunƙasar da arzikin ƙasarta ba, 'yan ƙasarta ba za su yi ƙoƙari su ma su ba abubuwan da suke buƙata, su ma yadda kansu ya zamanto a ce sun aikaci wannan abun sun same shi, don kullum za su dogara ne da sayowa da sayarwa. To amma wannan abun duk da haka yana amfanin jama'a kuma yana amfanin gwamnati. Magana to saboda wannan amfanin da yake yi na jama'a da amfanin na gwamnati, to dole ne ya kamata sai a yi shi ma abu ne wanda ya kamata a yi tattalin shi. Wato yau Najeriya ta dauki wannan kuduri ba shakka gaskiya ne, in muka dauka zamu bata haƙƙin ta na Najeriya daidai ne abin da ta yi bisa ga kasar ta, in zamu dauka kuma bisa ga hanya bisa ga harkar 'yan kasuwanmu da kuma wasu 'yan kasuwanmu da suke hulɗa da wasu 'yan kasar Najeriya, to ya kamata a dan sassauta. Ka san shi al'amarin duniya komai sai an ana cizawa ana busawa, tunda mun ga aniyar su mun ga niyyar da suka dauka to mu ma dole nan zamu samu mu dauki matakai wanda za ya zamanto mun canza wasu ayyukan nan da muke yi na transit mun koma ga wasu abubuwa daban ko kuma a'a sai mu diba ai transit kin ba kowane kaya bane aka hana kamar musamman da nace maka ne suka hana sai suka dauki gudurin cewa nan gaba su da kansu za su noma shinkafa da za su ci ko kuma wanda ba za ta ishe su ba to su ma tunda suna da teku suna son wanda za su yi oda ya zamanto sun yi oda ta tekun su to kaga in ana son za a ba su haƙin su abinda suka faɗi gaskiya ce to amma mu nan akwai ɗan ƙasa da suka dogara shekara da shekaru aru wani ya kai shekara 40 bai san wata harka ba sai wannan harka ta transit to kaga ni abu ya zo mishi dole ne sai mu yi irin yadda Turawa suke yi kaga tu bature in zai dauki kudiri kamar abin da ya shafi ƙasa da ƙasa sai an yi shekaru za a yi shekara 10 shekara 15 ana nazari ana saki ana dan rikewa kadan ana dan saki ana rikewa kadan har mutane su fahimci me ya kamata su yi bisa me ya kamata su koma su dogara sai ka gani abun ya zo bai zo ma mutane da illa kwarai ba
akwai wani cikas da shi wannan mataki ya haddasa wa yan kasuwar Niger masu shigar da kayayyaki zuwa Najeriya
ba shakka Alhaji sai ka ga yau ne ya zama ba shi da wani sana'a wani kuma abin nan ya ritsa da shi daidai da lokacin da ya kawo kaya sun shigo hannun shi wani kuma yayi order wannan kayan suna ta hanya musu zo ba wani kuma ya aika kudin shi an buga mishi wannan kayan musu zo ba kage ni ko ba a ci babu cikas akwai cikas da yawa kwarema to saboda wannan cikas din ne muke cewa ya kamata ita gwamnatin Najeriya ta dan daga kadan in ta ciza to sai ta dan busa mun fahimci dai abin da take nihi mun san dai a ƙarshe zuwa wani lokaci wannan abun ba zai yi ba tsakanin mu kenan ko tunda Allah ya sa su ba mutane ne kamar mu kuma ƴan uwan juna ne kuma makwabta ne kuma abokan hulɗa ne abokan harka ne yadda muke da irin wanda suke jin jiki yau a Niger a Nigeria ma akwai wanda suke jin jiki akan wannan abu haka to kaga dole ne sai an rika dan dauka kadan amma mu duka mu fahimci abu mu duka ya kamata mu gane cewa wannan abu ba zai dawo mu ba
ya za iya kwatanta mizanin kayayyakin da ƴan kasuwar Niger suka saba kaiwa a can baya suka saba shigar da su Nigeria kafin gwamnatin kasar ta dauki wannan mataki
a kayayyaki da ai suna da yawa kwari nace maka da akwai musamman manya-manya ƴan kasuwan wanda suke zama akan iyakokin mu in ka dauka tun daga Difa har jihar da Magaram har Maradi abinda ka kai in ce maka haddo su jihar wajen Gaya don akwai waɗanda su ba su da wata sana'a in ba wannan sana'a ba ta transit to ka gani ka duba kau kaga in ka dibe su da su da yaran su da iyallen su da yaran gidan su da ƴan dakon su abinda yana da yawa yau in kace za ka yi risansan mutanen ne ka gani kuma ka yi risansan su daga gehen abin bangaren Niger kuma ka yi risansan daga bangaren Najeriya za ka iske abin yana da yawa kwari to dole ne kenan akwai damuwa akwai matsuwa abin da ka saba yi abin da kake yi abin da ka dogara gare shi an ce yau babu shi
a kungiyance kun taba ankarar da gwamnatin Niger watakila ko ita gwamnatin Najeriya cewa ga fa halin da ake ciki wannan mataki ya jefa mutane dama cikin matsala
to a kungiyance kamar ita hanyar kafofin labaru irin naku waɗanda su muna ganin kamar wani lokaci ma kamar sun yi shugabanni wato kula da matsaloli din sun samu talakokinsu muna gabatar da muna bada irin waɗannan shawarwari kasan mu abin da yake namu shine bada shawara amma abin da yake ɗaukar kudirin doka ko aiki da ita ya shafi gwamnatocin ai kamar yanzu ma abin da muke dani da kai ai bada shawara ne ba zai wuce haka ba
yanzu kenan ina mafita Alhaji
wato mafita ita ce mu fahimci cewa ƙasashenmu wato ba za su dogara da harkar transit ba wannan na tabbata kaga dai ni ina daga cikin waɗanda suke sayo kayayyaki daga kasashen waje yanzu ma kaga ka dan jira ni saboda akwai kayayyaki da suka zo muna wurin su kaga dai yadda abun yake ciki to haka ne amma in muna son kasashen mu su bunƙasa wallahi hatta bale ma abin da zamu ci abubuwan da zamu ci abubuwan da zamu muke da suna muke mu'amalan mu na yau da kullu to sai mun yi kokari mu da kanmu mun tsaya gwamnatocin mu su sa hankali su ba da dama ka gane ko wato su bude hanya su kawo shawarwari kuma su kawo taimako saboda mutane su yi kokari su fita daga cikin harkar transit kin nan su koma harkar production mu ma mu zama production gwamnati ta ba da kokari ta shigo ta ba da hanya ta gwada yadda za a yi ka gane ko kuma ta kawo dalilin da za a yi waɗannan abubuwan mu fita daga cikin wannan harkar transit
Alhaji Yakuba dan Maradi da yake gwamnatin Najeriya ce ta dauki wannan mataki shin idan abin a ce kira ne za a yi ko shawara ce za ku bai wa ita wannan gwamnatin shugaba Buhari me za ku ce da ita
wato abin da zan ce da ita sai in ce da ita ta rika cizawa tana busawa wannan abun wato yau ya hayyaci ko ya addabi mutanenmu akwai mutanenmu yau da suke cikin kunci kware kuma akwai nasu mutane da suke cikin kunci kware tunda ai hulda tsakanin kasa biyu ne ake yi da mutanen kasar mu da mutanen kasar su to ya kamata a rika yi ana busawa ya daidai ne a dauki mataki amma matakin nan sai a dibi wani zango ne za a kai inda za a ce abin nan an tsaya da shi kwata kwata ai mu kina kwatanta maka kamar yadda ɗan turawa suke yi bature in zai yi abu irin wannan abu mai muhimmanci haka to zai dauki mishi lokaci ne ana yi ana fadakarwa ana yi ana kwatanta mu mutane da masu sayan shi wannan masu yin wannan hulda da kuma masu production din wannan abincin da sauransu to duk kowanne ana fadakar da shi akan yadda ya kamata ya diba ya dubi lamari to sai ka iske wani lokaci wata rana an zo mutanen nan sun canza abin nan da suke sun koma ga wani abu abin ba zai zama mutane cikas kwarai ba amma an abu aka ce lokaci guda za a dauke shi a taka birki to an ka taka birkin nan matsala ake samu kuma yanzu har akwai matsala to ya kamata a diba a gani muna kira gare su kasashen duka namu ɗaya ne al'umman nan tamu duka ɗaya ce duk ɗan uwan juna muke kuma yau mun shiga matsala iri ɗaya to ya kamata a dan daga ban ce a wasa ba a dan daga kuma a ba abu lokaci a ce daga nan zuwa shekara biyar ko zuwa shekara goma ya kamata abin nan a daina shi to wuce wannan lokacin sai ga abin da kanshi ma zai tsaya
Alhaji Yakubu dan Maradi kenan shugaban kungiyar ƴan kasuwar jamhuriyar Nijar masu hada-hadar shigo da kayayyaki da fitar da su kasashen ƙetare akan daina zuwa ne a daidai lokacin da ƴan kasuwar sayar da tufafi ta kantin kwari a kanan Dabo da ke arewacin Najeriya ke ci gaba da kokawa dangane da mamayen da suka ce ƴan kasuwa daga China da sauran kasashe suka yi wa harkokin kasuwanci a kasuwannin Kano kamar yadda sakataren kungiyar ƴan kasuwar kantin kwarin Umar Lado ke bayyana wannan fili
Hakikanin gaskiya mun samu kanmu a wani yanayi yadda baki suka zo suka zama su ne wa abin da ake kira masu sarrafa kaya su ne kuma masu rarraba kaya kuma su ne masu saida kaya akan sari kuma suna nema su zama kuma masu saida daidaiwa ga masu amfani to wannan sai muka ga cewa idan muka tsaya muka zura ido to mu gaba ɗaya ma an riga an zare mu ma ɗan ƙasa daga business din daga kasuwanci to sai muka ga cewa ina da kyau tunda akwai dokoki ita kasar mu ta shiga cikin abin da ake kira WTO World Trade Organization kuma akwai dokoki na kasa na Najeriya akan harkar kasuwanci akwai dokoki ma wata kila a jihar Kano akan harkar kasuwanci to sai muka ga ba inda yafi kyau mu kai kukan mu illa majalisar jiha wanda su ne suke yin doka a jihar Kano idan da dokokin da jihar Kano take da su da kuma dokokin da Najeriya take da su da kuma dokoki na duniya sai su zauna sai a bambance a tace sai a ga shin a wani gurbi za a dora jihar Kano menene zai zama akan doka dokokin dai ba amfani da su ko kuma dokokin ne ma irin wannan matsalar da muke fama da ita ba doka akan waɗannan al'amura
Tunire majalisar dokokin ta Kano ta kafa wani kwamitin bincike game da wannan matsala kuma bayanai sun inganta cewa kwamitin na can yana aiki tukuru domin gudanar da aikin A saurare karshen shirin da rashin tayi na wannan makon kenan sai kuma makon gaba idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Alhaji Yakubu dan Maradi da Alhaji Umar Lado kana da waɗanda suka taimaka wa shirin a sashen Hausa na muryar Amurka ni Mahmud Ibrahim Kwari da shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum a huta lafiya
tawani yayi bumi ya samu ya jawu ya samu ya zo a wurin badawa ya bada a cikin bakan
Malala a gaida takwara yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya.
Zan fara sharhin jaridun ne da jaridar The Punch jaridar kuma da Toronto cewa yanzu haka dai tsibbin ƴan majalisun dattijai da na wakilai masu barin gado 214 ne sun samu zanzurutun kuɗi har naira biliyan 1 da miliyan 300 a matsayin kuɗin sallama daga aiki a labarin da jaridar The Punch ta rawaito ta ce daga cikin ƴan majalisun dai sun hada da shugaban majalisar dattijai Bukola Saraki da sanata David Mark da sanata Binta Garba da Sanata Ahmed Sani Yariman Bakura da Sanata Rabiu Musa Kwankwaso. Sai kuma jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo, jaridar da ta rawaito cewa akalla mutane 10 ne suka rasu sakamakon wani hari da ƴan bindiga suka kai wasu ƙauyuka da ke karamar hukumar shinkafi a jihar Zamfara. Rahotanni dai sun ce mazauna garin sun waye gari ne da harbe-harben bindiga. Sai kuma jaridar The Nation, jaridar da ta rawaito wani labari da ke don sama da karo ilimi a ƙasar Amurka, inda bayanai ta ɓangaren ilimi da al'adu daga ma'aikatar harkokin wajen Amurka ke cewa 'yan Najeriya da sauran ɗalibai masu karatu a ƙasar ta Amurka na tallafawa tattalin arzikin Amurka da zunzurutun kuɗi har dala biliyan 42.4 a shekara ta 2017 zuwa 2018 wajen karo ilimi a jami'o'in ƙasar. Sai kuma jaridar Tribune, jaridar kuma da Twitter, cewa yanzu haka dai ana ci gaba da jan daga tsakanin 'ya'yan jam'iyyar APC da kuma PDP wajen ganin 'ya'yan jam'iyyun biyu sun karɓi ragamar shugabancin majalisun dokokin ƙasar na dattijai da kuma na wakilai. Rahotanni dai sun bayyana cewa jam'iyyar APC na gudun abin da ya faru a shekara ta 2015. Ƙarshen sharhin jaridan kenan. Babin Yaji from Murya Amurka daga Lagos.
Sai yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyinku.
Assalamu alaikum sashen Hausa BOA America in Hausa ne. Magana Bello Alali Uwa Hassan Local Bello. Sashen Hausa da fatanmu nan zuwa ga shugaban kare haƙƙin ɗan adam. A alhaƙiƙanin gaskiya muna jinjina mai muna yaba mai kuma muna ci gaba da yi mai addu'a Allah shi kare shi daga miyagun biya. Saboda mun san shi sai ka iya fito na sai da hukumomin Najeriya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana ɗan kaka CEO mai gado da katifa kwagwar kana watsar hukumar gero a jihar Kano a Najeriya. Sai Hausa na murya Amurka ina addu'a Allah ya kamurga ya abokai ya gafarta masa. Allah ya ji da zamanin kwankwaso. Wayannan mutane sun yi gwamnoni a Kano kuma sun cika mana halaki. Rimi bai san ni ba, bare ban kwandalarsa haka kwankwaso bai san ni ba, bare ban kwandalarsa amma na san su haka kuma wani wanda ya san su ma bai taba ban naira daya ba.
Assalamu alaikum, mai magana Garba injiniya na garin da ke. Ina kira don Allah mu yan Hausa wannan a gyara mana salbatin mu kafin nan kan damuna. In yi damuna ce wallahi wani bugu har kun kuma ke zuwa mana. Wallahi sai mu ta mana a gyara mana salbatin mu.
Sunan Muhammad Zalanga. Akwala ɗaya da shiga yana Najeriya. Yau da Allah ina son labawa mai girma shugaban ƙasa Malam Muhammadu Buhari shawara akan to mun gaskiya talakawa abin da nake so a mai da hankali a kansa shi ne kamar misali harkar wutar lantarki na.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Jami'ar shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ta gamu da koma bayan matuka ta wajen rasa muhimman birane a fadin kasar a zaben kananan hukumomi da aka yi jiya Lahadi. A jiya Lahadi gwamnatin Trump ta buƙaci Mexico da wasu ƙasashe uku na tsakiyar nahiyar Amurka da su hana kwararowar dubban bakin haure da ke dosar Amurka. Tana mai nuni da cewa hatta tsohon sakataren harkokin cikin gida na gwamnatin shugaba Barack Obama da ta shuɗe ya amince akwai matsalar bakin haure a iyaka Amurka da ke kudu. Wani ɗan wasan barkwanci kuma wanda ba shi da gogewa ta siyasa, Volodymyr Zelensky, shi ne a kan gaba wajen samun ƙuri'a sama da shugaba Petro Poroshenko mai ci a zagayen farko na zaben shugaban ƙasar Ukraine bisa ga sakamakon zaben da aka yi jiya Lahadi, wanda zai sa 'yan takara biyun da suke kan gaba su je zagaye na biyu a zaben. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden, wanda zai iya zama ɗan takarar Democrat da zai kalubalanci shugaba Donald Trump a zaben shugaban ƙasar jiya Lahadi, ya musanta cewa ya yi abin da bai dace ba.
masu sauraro da kamar kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can anjima da misalin karfe 4 ne magogon Najeriya Niger Kamaru Chadi za ku ji wata tauga abokan aikin mu da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu kada ku manta a lokacin da kuke so za ku iya shafukan mu na internet domin jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata hadda ma kallon rahotanni cikin hotuna da video wato a shafin mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com za mu radin shi Muhammad Hafiz Baballe da yata ni gabatar da shirin sai Solomon Abo da hada shirin baki din sa sai injinin mu kuma Jimmy Cook Muhammad Lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashin Hausa na Amurka a birnin Washington DC